إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا غا الله مدوكاكين ساركي دا يقدر تترورمو وانا مسلاتين نا مسجد الدعوة والإرشاد وانا انغوار تا سيتي ديبتي عند مكي غبات الدكراتون لتاهي منا عمدة الأحكام أكو وتيرانا تجمعة muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya bamu iko aiki da abun da muke karantawa idan ba a manta ba a yau zamu tashi sabon kitab shine ma'ana kitabul aymani wan nuzur kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi guda hudu wanda alhamdulillah duka tambayoyi ne wanda suke da alaka da yanayin da muke a ciki ma'ana yanayi na layya zamu bada amsar tambayoyi guda biyu sauran tambayoyin kuma zamu bada amsar su idan mun zo a ranar asabar wajen tafsiri ranar lahadi wajen tafsiri insha Allah tambayoyi guda biyu da zamu bada amsar su na farko yake cewa yana da abun yin layya to yanzu tambayar sa shine da yayin ma aifinsa da ya rasu da yayin ma kansa wani yahi da yayanka ma ma'aifin nasa dabbar da sunan ya masa layya da kuma yayi da sunan sa wanne ne yahi dacewa wannan ita ce tambayar sa amsa anan shine da farko dai abun da yahi dacewa inda dama shine yayi kokari yayi ma kansa kuma yayi ma ma'aifin nasa shi yahi dacewa shi aka hiso to idan ya kasance babu makawa baya da halin yi ma me yake da suna ma'aifin nasa ko kuma yace zai yi duka biyu to a wannan lokacin abun da yake dacewa shine yayi ma kansa dan saboda hadisin da muka karanta a wajen hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada sa'atan li an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya samu damar yin layya sai bai yi layya ba to kada ma yazo a wajen idi an yahi masa mun gane ko to anan mi manzo Allah yace man wajada sa'atan wanda ya samu dama to da kai da ma'afin naka wanne ne ya samu dama a wannan lokacin wai yake da dama kai yake da dama a kanka kenan sai ka gabatar da kanka kuma bayan wannan idan zaka kyautata ma ma'afinka ba dole ba sai ta hanyar layya kawai zaka iya kyautata masa kana da wasu hanyoyi na daban wanda zaka mi zaka bi ka kyautata masa ba dole sai wannan hanyar ba kuma idan muka tayi akan ra'ayin malaman da suke cewa wajibi ne layya ga kowanne mutum da yake da iko to kina a wannan lokacin zai zamantowa ba amma kawo zancen wai ya dace ko bai dace ba dole ne kai kai makanka idan ma kai ma'afin naka kamar makon ka samu lada zaka samu laihi dan saboda kai abun da yake ka bar abun da yake wajibi akan ka kaje zuwa ga abun da yake ba wajibi akan ka ba wannan shine kina a takeice sai mai tambaya ta biyu tambayar ga dukkan alamu ina ganin wani kasuwar gumin gobro ne mun gane ko kamin yanda tambayar take shine yake cewa in ba gobro ba to mai niyya kari ne yake cewa ya ji a wajen wa'azi an ce wanda bai me yake da suna kamar ni ne na gane da abin da ya saye tambayar a wajen wa'azi an ce wanda bai me yake da suna layya ba kada yazo juma'a kada yazo idi ma'ana dai ana tsanantawa akan idan mutum yana da dama yayi to shin shi yana da kudin sadaki da ya shirya kuma idan yace zai yi layya dole sai ya taba kudin sadakin nan to yanzu me ya dace yayi ya kai sadakin ko kuma a yayi layya an gane da ke ku wannan ita ce tambayar sa wannan tambayar ta sa tana da huskoki masu yawa da farko dai akwai wata ka'ida ta malaman maqasid wanda za ta iya dan walwali muna wannan mas'alar suke cewa idraku ma yafutu min ghairi badal aula min idraki ma yafutu ila badal. Idan ibadu biyu suka hadu a lokaci guda, dole sai an yi guda, sai ya kasance gudar in ta tahi ba ta komowa, amma gudar ana iya idan ba a yi ta a yanzu ba nan gaba a yi ta. Suka ce to wanda ake kokarin yi shine wanda in ya tahi ba zai komo ba. Wanne ne ya tahi ba zai komo ba cikin wannan? Layya ba za ta komo ba, wannan shekarar ta wuce shikenan, sai tashi alkiyama za ta dawo. Mun gane ko? To amma aure fa dole ne sai ya yi shi yanzu? Yana iya mi nan gaba ya yi shi. To anan ne me ya kamata ya yi kenan? Ya yi mi? Ya yi layya. Daga baya Allah zai hore masa abin da zai cika ya kai sadaki. To kuma akwai lokacin da zai kasance ya kai sadakin shine dole akan sai hasa layyakin. A wani lokaci ne idan ya kasance an aje an yi yarjejeniya an yi alkawali ga lokacin da zai kai sadaki. Mun gane ko? Wannan shine kenan. To dai ga sallah zaka kawo sadaki, ka yarda? Eh haka ne, na yarda. Idan ho baka kawo ba shikenan mu hasa auren. Za mu ba wani ɗiyan mu. Mun gane ko? To kuma babu wannan sharadin, ba dai an yi alkawali ba. To a wannan lokacin abin da yake akan ka shine wannan sadakin ba za ka mi ba. Ba za ka taba shi ba, domin cika alkawali menene? Wajibi ne. An gane ko? Kenan wannan layyar ita kuma sai a yi hakuri, sai a tarbi wata shekara. An gane da kyau ko? Wannan shi dai ne kenan. Kenan idan dai har ya kasance babu alkawali, abin da ya dace inda dama kai kokari kai layyar. Mai yiwa dalilin layyar da za ka yi, Allah madaukakin sarki ya sa ma wannan sadakin albarka, ya sa ma auren naku su albarka. Dan me? Dan saboda ka hihita ibadar Allah, ko da yake auren shi ma ibada ne, amma ibada ce wadda mi wadda za ka iya ka yi ta nan gaba. Ka hihita me yake da suna ibada ta Allah madaukakin sarki akan mi, akan son rayuwarka. Wannan shi ne kenan a takaice. Insha Allah muna fatan duk wanda yake shirin tara sadaki, Allah ya sa ma sadakin albarka, sannan kuma ya bashi abinda zai kaiwa, sannan ya sa ma auren su albarka. Idan ba a manta ba, za mu tashi a kitabul aimani wan nuzur. Malike cewa kitabul aimani wan nuzuri, ma'ana litahi mai bayani akan al aiman. Al aiman jam'i ne na al yamin. Mun gane ko? Shine ma'anan al aiman. To me ake ce ma al yamin? Lugatan idan aka ce al yamin, abu ne sananne ko? Wannan hannu mai ake ce mishi yadul yumna. Mun gane ko? Kenan al-yamin suna ne na hannu na dama a Hausance. Mun gane ko? To wannan shi ake ce ma, mishi ake ce ma mai yake da suna al-yamin lugatan a yaren Larabci. Amma a istilahin malumai na fiqhu idan suka ce al-ayman ko kuma al-yamin, suke cewa huwa tawkidu shay'i bi dhikri ismin aw sifatin lillahi ta'ala. Abinda ake nuhi da mai yake da suna rantsuwa shine ka karfafa wani abu ta hanyar rantsuwa da sunan Allah ko kuma rantsuwa da siffofin Allah madaukakin sarki. Kawar misali kace na rantsi da Allah, ka rantsi da sunan Allah, ko kuma kace na rantsi da Alkur'ani, ka rantsi da me? Da sifa ta Allah madaukakin sarki, domin Alkur'ani sifa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki. To wannan shi ake cewa, domin idan muka lura rantsuwa menene, karfafa menene, karfafa zance ne ko? To wannan shine kenan hukuncin mai yake da suna ma'anar rantsuwa a istilahi na malumai. To sai mu zo mi wannan hadisan za su karantar da mu dangane da rantsuwa. Yanzu za mu fara da rantsuwa, idan muka kare da rantsuwa sai mu zo ga an-nuzur. An-nuzur shine alwashi. Idan muka zo a gaba shi ma za mu yi bayanin sa, akwai babin sa na musamman. Hadisi na farko a cikin wannan kitab kin shine an Abdurrahman bin Samura. An karbo daga Abdurrahman dan Samura رضي الله عنه يردر الله تكارة بتا أغريسا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظالة سيرادة أمينتي الله سكارة بتا أغريش ياتي يا عبد الرحمن بن سمرة يا كي عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة كدك تنبي شواغ بنتي معنى كدك تنبي أباك شواغ بنتي نواني أبو فإنك إن أعطيتها دومين كي إذا أكباك وننشوى قبنشن عن مسألة دليل الروكو دا كي كانون كناسو وكلت إليها تزاء وكلتاك إزوى قبنشن معنى زاء وكلتاك إزوى شوى قبنشن كي يندك كيسو وإن أعطيتها عن غير مسألة أما إذا أكباك إتا باتارد كاروكابا باتارد كانون كناسو با وعنت عليها زاء تيمكيك أكنت wa idha halafta ala yaminin kuma idan kai rantsuwa akan wani abu fara'aita ghayraha khairan minha sai kaga kishiyar wannan abun shi yahi alkhairi daga abun da kai rantsuwa akan sa fa kaffir an yaminik to kai kafara akan rantsuwarka waqti alladhi huwa khair sai ka zoma abun da shine yahi zama alkhairi wannan hadisin daga Abdurrahman bin Samura yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai Abdurrahman kada ka roki shuwagabanci kada ka roka a baka shuwagabanci na wani abu na gari ko na anguwa ko na class ko abin da ya kama da haka mun gane ko yace domin idan ka roka ka nuna kana so alhali baka dace ba to wukilta ilaiha ma'ana Allah zai kyale ka da kai da kanka mun gane ko Allah zai kyale ka ba zai taimaka maka ba domin baka cancanta ba kuma sannan ka kai ka nuna kana so ba jawo ka akai aka dora ka ba sai yake cewa amma idan baka nuna kana so ba jawo ka ne akai aka sa ba tare da ka nuna ba to wannan a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai taimaka maka akan wannan an gane ko dan saboda baka nuna kana so ba baka nuna ka isa ba to a wannan lokacin Allah zai taimaka maka akan wannan sannan yake cewa idan kai rantsuwa akan wani abu na rantsi da Allah bazan ƙara zuwa gidan wane ba sai kaga cewa ka zan zuwa gidan wanan shi yahi alkhairi to a wannan lokacin sai ka je ka zan zuwa a gidan wanan sai ka zo kai kafara kina wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda biyu abu na harko yana nuna muna tahrimu su'alil imara ma'ana shine baya halatta a musulunci mutun ya tambayi a bashi shuwagabanci kai sai haka nan mun gane ko kina umuman al aslu fi talab al imarati annahu haramun asali na mutun ya nemi shuwagabanci haramun ne to amma akwai lokacin da kuma neman shuwagabanci yake iya zamantowa wajibi akan mutun akwai lokacin da yake iya zamantowa mustahabbi akwai lokacin da yake iya zamantowa me yake da suna haramun kamar yadda muka fadi a can sannan akwai wanda lokacin da yake zamantowa mubahun ya halatta ya nema wani lokaci ne neman shuwagabanci yake zamantowa haramun akan mutum shine idan ya kasance ya san cewa bai iya ba mun gane ko abin ya hi karhinsa ko kuma yana iyawa amma akwai wanda suka hisa iyawa to a wani lokacin akai tsaye haramun ne ya nemi a shuwagabantar da shi a wannan abun da yake nema an gane ko kamar shuwagabancin kasa ka san ga wanda suka hika iyawa ga wanda suka hika kwarewa kamar limanci na masallaci ka san ga wanda ya hika iyawa to a wannan lokacin haramun ne ka nema an gane ko wannan shine ma'anar to a lokacin da kuma shuwagabanci yake zamantowa dole akan mutun shine idan ya kasance babu wanda ya dace in ba kai ba kuma sannan shugaba ya nuna kai dole zaka yi to a wannan lokacin me zaka yi wannan lokacin wajibi ne a gare ka ka karba domin idan baka karba ba za a kawo wanda zai cancanta bai cancanta ba dan haka duk kwabar da aka yi a cikin laihi kana da kamasho domin kai ka taimaka da a ce kai ka kama da mi da an dace an gane da kyau ko ka haddace alqur'ani ka san hukumce sallah masallaci an ce kai zaka yi mai anguwa ya ce kai zaka yi limanci kace ka kiya alhali kuma ka san babu wanda ya dace wa in ba kai ba aka kawo wani yayi tajan mutane babu arwalla da abin da ya kama da haka to kun gani akwai matsala kana da kamasho a cikin wannan domin ka taimaka to a lokacin da neman shuwagabanci yake zamantowa makruh yawwa makruhi shine ban kawo ba a can ma'ana ana kyamar ka nema in ka nema ba za ka samu zunubi ba amma idan ka ki nema za ka samu lada to shi kuma a wannan lokacin shine lokacin da aka samu kowanne aka samu wanda suka dace mun gane ko kun yi kunnan doki da wayannan wanga ya dace wannan ma ya dace to sai dai shi wannan ya dan dara ka kadan mun gane ko to a wannan lokacin makruhi ne ka nema ka dace amma wancan yahi ka dacewa to shi kuma wancan na horkon shine baka dace ba kuma ga wanda yahi ka dacewa an gane a da kyau ko to wannan lokacin makruhi ne ka nema akwai lokacin da kuma yake zamantowa mubah shine dai kasance ku duka kun cancanta babu wanda yahi wani a wajen wannan to a wannan lokacin ya halatta kai ka nema shi ma ya nema mun gane ko wannan shine kenan aha sai mu zo abu na biyu da wannan hadisi yake karantar da mu shine a lokacin da mutun yayi rantsuwa akan wani abu sai ya ga alkhairin sai shine ya kishiyar sa to ya halatta ya zoma wannan abun sai ya kafara ma'ana wannan hadisin yana daga cikin abin da yake karantar da mu shine yin kafara a cikin rantsuwa to idan muka zo a hadisi na gaba zamu gani ita kafarar rantsuwa ya ake yin ta maliki cewa an abi musa radiyallahu anhu qala an karbo daga abi musa al-ash'ari yadda Allah ta kara tabbata a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace insha Allah in Allah ya so la ahlifu ala yaminin bazan yi rantsuwa akan wani abu ba fa ara ghayraha khairan minha sai in ga kishiyar ta ita tahi zama alkhairi illa ataitu alladhi huwa khair fati na zo ma wanda shi yahi zama alkhairi wa tahallaltuha ita kuma rantsuwar na walwalita na hudda mata kafara anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake rantsuwa yace in Allah ya so duk lokacin da na rantsuwa akan bazan yi wani abu ba ko kuma zan yi wani abu sai naga in yi sa ko kuma in bar sa shi yahi zama alkhairi to manzon Allah yace zan bar wannan abun sai in mi sai in yi kafara in aiwatar da wannan abu to mu zo akan mas'alar mu ya ne kafara ta rantsuwa take kuma shin wai ko wace irin rantsuwa ce ake ma kafara jayyid da farko ya ne kafara ta rantsuwa take kafara ta rantsuwa ta meke da suna Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana ita a cikin fadin sa la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum hazuwa karshen aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa baya kama ku da laihin rantsuwar da kuka yi a cikin kuskure sai dai rantsuwar da kuka yi cikin kunsu to irin rantsuwar da kuka yi da gangan kunso to ga kafarar ta idan ya kama ai kafara an gane ko kina wannan aya ta nuna muna ashe rantsuwar da ake ma kafara ita ce rantsuwar da aka yi mi aka yi da gangan ba a cikin mi ba ba a cikin kuskure ba an gane ko kuma sannan ana so a walwale rantsuwar sannan ne za a yi kafara to kafarar abu na farko shine zaka ci yadda miskini guda 10 mun gane ko abun jira ne yake sai in ba iya wannan ba za a yi wannan sai an kasa wannan za a yi wannan ci yadda miskini guda 10 kai musu abinci ka kirawo su ci akwai almajirai masha Allah ka dafa a kawo musu ko kuma ka ba ka meke da suna ka auna shinkafa rabin mudu sai ka bayar abu na biyu shine a tufatarwa miskini guda 10 kai musu tuhahi ko wanne kai mishi komple mun gane ko wannan ba dole sai komple ba ya halatta misali jabba duk abin da mutun yakan iya sa shi kadai ya huto da shi yayi yawo da shi ba tare da an ga tsiraicin sa ba to ana ce mishi komple ana ce mishi hulla an gane ko dogon riga mutun yana iya yawo da ita haka nan ko sai idan ya zaman to kasurgumin gobro kun baya da hakuri mai yawan sha'awa kun ga irin wannan bai iya yawo da jallabiya akwai matsala mun gane ko to wannan shine kenan zaka iya kasai musu jallabiya ka rarraba musu ko kuma ka dunka musu riga da wando mun gane ko da Allah da wancan na harkon da wanga wani sai sauki ina ji komple guda in zaka dunka yana iya mi yana iya dafa abincin mutum guda 10 misali komple bari in bada misali da kaina talaka tisin jikka 5 dumki na jikka 5 jikka 10 jikka 10 nan da Allah bata dafa musu abinci ba to kun ga wannan ya sai sauki wancan na harkon ya sai sauki to kenan ko kai wancan ko kai wannan amma akwai wanda take iya bai da kudin abincin to shi kuma sai yayi zazzaga idan Hausa suka ce zazzaga shine kaya sun muka yawa sai ka doko ka zazzabi wasu ƴan masu dama sai kai mi sai kai kyauta da su mun gane ko to wannan shi ma ya halatta na biyu idan baka iya tufatarwa shine sai kai mi sai a komo ga tahriru raqaba antar da baiwa mun gane ko a wannan lokacin kun babu bayu kenan wannan ba ma za a kawo shi ba na hudun shine azumin kwana 3 mun gane ko wannan to shine na karshe sai in ba a iya wa'ancan ba guda 3 ne sannan za a yi mi sannan za a yi wannan na karshe amma mu kuma kun ga mafi yawanci da an tambaye mutum me kafara rantsuwa sai ce azumi guda 3 alhali kuma ga wanda ya kamata a fara yi sai in ba a iya bane za a yi wancan dan me yasa aka gabatar da wa'ancan akan wannan wa zai gaya mini me hikimar da yasa aka gabatar da wa'ancan guda 3 akan yin azumi aha me hikimar jazakumullahu khairan hikimar shine shi wancan amfanin yakan iya je zuwa ga wasu mun gane ko amma lokacin da kake azumi huwa ladar da kai da wa za ku samu ha da kai da wanda kuke kwana a cikin akan gado guda kai kai dai zaka samu amma wancan fa wancan su kuma za su amfana kai ma zaka amfana to shi yasa aka hihi ta wancan shi yasa Saudiya nake tunatar da mu wannan kaidar ta malaman usul suke cewa annaf'ul muta'addi afdalu min alqasir amfanin da yake zuwa yake ciratuwa daga gare ka zuwa wasu to shi Allah ya hiso yadda amfanin da gare ka kai kadai yake mi yake takaita an gane ko kamar yadda muka ce shine hikimar da yasa zakka ta himi ta hi azumi dan saboda azumi kai kadai ne amma zakka fa wasu za su amfana to wannan shine a takaice kafara ta mi kafara ta rantsuwa sai mu zo a hadisi na gaba to sai akwai wata matsala shine kafarar ana yin ta ne kamin a saba ma rantsuwar ko kuma sai an yi kafarar ake mi ake saba ma rantsuwa masa an gane da kyau ba na rantsi da Allah bazan ji a wajen bikin wane ba sahiya ta waye kaga mutane na ta shan shadda suna tahiya mun gane ko suka ce ka ya kamata in tai wannan bikin ko dan in shawo shagali mun gane ko to a wannan lokacin shin sai ka huda kafara zaka je sai kai azumi guda uku sannan zaka je wajen bikin ko kuma a'a sai ka je ka dawo sannan ka huda kafara to sai ka dawo ka huda anan kana da zabi mun gane ko mutun yana da zabi in kana so ka huda kafara sannan kai abun in kana so kuma mi sai kai abun sannan kai mi sannan kai kafara abun da dai ake so ai mi ai kafara kenan sai ka je ka shawo shagalin ka daga baya in ka dawo kai azumi na kwana uku in yaso abin da kace duka zazzage shi a cikin wannan azumin wannan shine kina misali jayyid zamu zo a hadisi na gaba shine an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga Umar dan Khattab yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace inna Allah lallai Allah yanhaakum yana haninku an tahlifu bi abaikum ku yi rantsuwa da iyayanku wali muslimin a cikin riwaya ta Imam Muslim faman kana halifan duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa falyahlif billah to yi rantsuwa da Allah awli yasmut ko kuma yayi shiru wa fi riwayatin a cikin wata riwaya qala umar yace fa wallahi na rantsi da Allah ma halaftu biha ban ƙara yin rantsuwan nan ba ma'ana ban ƙara yin rantsuwa ba da Allah ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم tun lokacin da naji manzon Allah yanha anha yana hani akanta zakiran ina a cikin ina a tune wala athiran ko kuma ina bada labarin wani da yayi irin wannan rantsuwar yani yana nuhin yana fassara ma'ana athiran shine hakiyan yana bada labari hakiyan ina bada labari ko kuma yana bada labari an ghairi daga wani na annahu halafa biha akan cewa yayi rantsuwa da ita asalin wannan hadisin ana tahini akan hanya sai Umar ya fara rantsuwa mun gane ko yana rantsuwa da iyayensa mun gane ko na rantsi da ma'aifina na rantsi da ma'aifiyata to a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hada yace inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah yana haninku ku rantsi da iyayenku idan za ku yi rantsuwa ku rantsi da Allah shi kadai ko kuma ku yi mi ko kuma ku yi shiru ku fasa yin rantsuwar to shine Umar dan saboda ya nuna muna yanda ya kamata a ce an miƙa wuya zuwa ga umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to tun lokacin ban ƙara irin wannan rantsuwar ba yace ina tune ko kuma ina bada labari ma'ana ban yi da gangan ba ko ma ba da gangan ba bana yin rantsuwa da mi da iyayena sai dai in yi rantsuwa da Allah madaukakin sarki ko da wani ya rantsi in ce ai naji dazu wani yana rantsuwa da uwar shi ko wannan ban bada labari an gane da kyau ko mi wannan hadisin yake karantar da mu wannan hadisin yana karantar da mu ne hukmul half bi ghairillah hukunci na rantsuwa da wani wanda ba Allah ba mun gane ko menene hukuncin rantsuwa da wani Allah akai sai idan muka lura anan mi manzo Allah yace inna Allah yanhaakum Allah yana haninku hani ne ko waqad taqarrara 'inda al-usuliyyin anna an-nahya yufidu madha yufidu at-tahrima illa bi qarinatin tusrifuhu min an-nahyi tusrifuhu min al-harami ila al-karaha idan Allah yace kada ku yi abu ko manzon sa akai sai abin da yake nuna shine haramun ne ku yi sai idan da wani dalili da yake nuna cewa a'a nan ba ana nuhin kada ku yi bane in kun yi za ku samu zunubi ana nuhin abin da ya dace yahi dacewa kada ku yi amma da za ku yi ba za ku samu zunubi ba, amma da za ku bari za ku samu lada. Shine mi shine alkaraha. An gane ko? Akai sai abinda wannan hadisi yake nuna mana, ashe rantsuwa da wanin Allah haramun ne, kai karawa da karau da ma a ci ya tsaya akan haramun, to da abin yayi dama ya je zuwa ga martaba ta shirka. Amma ashirkul asghar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantsi da wanin Allah madaukakin sarki to hakika yayi shirka. An gane da kyau ko? Kinan rantsuwa da wanin Allah madaukakin sarki, na sha ta bayan daki, na sha ta koran kwatsa, na rantsi da wane ne, duka wannan bai halatta ba idan kai wannan kai shirka. Amma ba shirka wadda take hudda mutun daga musulunci ba. An gane ko? Shirka wadda take karama, wadda ba ta hudda mutun daga musulunci sai idan ya kudurta abun. An gane da kyau ko? Washin yana da kyau mu tattauna dan me yasa aka ce rantsuwa da wanin Allah shirka ne. Malamai suka ce abin da yasa aka ce haka nan shine dan saboda duk abin da mutun zai rantsa da shi, dan saboda yana ganin yahi sane kun babu abin da ya kai darajar sa. An gane ko? Idan ka ji mutun ya rantsa da iyayensa, dan me yasa ya rantsa da su? Dan yana ganin babu wanda ya kai su daraja a wajen sa, dan yana ganin sun hi shi. To lokacin da ka rantsa da wani wanda ba Allah ba, kaman ka nuna cewa ne akwai abin da yahi Allah, dan saboda mi ga Allah baka rantsa da shi ba, ka rantsa da wanin sa. An gane da kyau ko? Wannan ita ce hikimar, wannan ita ce hikimar da yasa rantsuwa da wanin Allah yake laihi ne babba, da ya kai har zuwa martaba ta shirka, wadda idan ta yawaita an kudurta za ta iya tahudda mutun daga cikin musulunci. Allah ya kare mu. To menene kafarar wanda yayi rantsuwa da wanin Allah? Me ya kamata wanda yayi rantsuwa da wanin Allah yayi? Ya zo a hadisi sahihi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Sa'ad bin Abi Waqqas, haka shi ba ana cikin tahiya ana hira ta kama har za a yi rantsuwa, sai ce wallata wal uzza, mun gane ko? Na rantsi da lata da uzza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau hada, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare hada sai yake cewa qul la ilaha illallah, ti la ilaha illallah, wasta'id billahi minash shaitani wanfus an yasarika thalathan. Manzo Allah ya ce ka ce la ilaha illallah, sannan kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kai tofi a hagun kinka so nawa? Sau uku. To malamai suka ce anan wannan shi zai nuna cewa idan mutun yayi rantsuwa da wanin Allah da gangan ko a cikin kuskure, wannan ita ce kafarar la ilaha illallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pup pup sai kai shikenan ka kare wancan laihin ya kankare. An gane da kyau ko? Wannan ita ce sunna. Dan Allah daga cikin ku akwai wanda ya san haka ne ake idan yi rantsuwa ba? Idan an yi rantsuwa da wani Allah tsakanin ku da Allah, akwai wanda ya san haka ake yi? Akwai wanda ya sani kalubale ne? Akwai wanda ya sani? Dan Allah da ka zo nan baka amfana da wannan ba? Wannan shi ne muna ashe ina ake samun ilimi? Ana samun ilimi ne a wajen karatu. Mun gane ko? Wai ba wai ina yaban wannan majalisi bane, a'a ina nufin kowanne wuri idan ka tai wajen neman ilimi zaka karu da wani abu. Ko da ko a ce wanda yake bada ilimin nan kahi sa ilimi, mun gane ku? Ko kuma tsaran ka ne a wajen ilimi, mun gane ko? Ko kuma yahi ka ilimin, idan yahi ka ilimin shi wannan ba amma butun zaka amfano, mun gane ku? Shi sa al-Imam al-Bukhari yake cewa mutum ba zai taba samun ilimi ba sai ya nemi ilimi, sai ya nemi ilimi mimman huwa dunahu wa mimman huwa fawqahu wa mimman huwa ala mustawahu. Ba za ka taba samun ilimi ba sai kai karatu a irin mutane guda uku. Wajen wanda ya hika yana hudu ba ka zo ka saurara, yana karatu ka zo ka saurara, alhali kuma kai ka san ka hishi ilimi, mun gane ko? Ko kuma wasu sun maka shaida da cewa ka hishi ilimi. Na biyu, wanda kuke daidai tsara kuke a wajen ilimi, malamin ku guda karta san karko kai da shi ko? Wannan shine kenan. Na uku shine wanda ka hiya, mun gane ko? Wannan dai me yake nuna muna? A duk inda ake karatu ka samu dama ka zo zaka amfana. Matukar wanda yake karatun me yake da suna ba mutum bane wanda yake me yake da suna ba akan tafarki na ahlus sunna ba. Idan malamin bid'a ne kuma ka zo a wajen karatu to zaka kwa shi shubuha, mun gane ko? Musamman idan ya kasance kana a karamin mustawa na wajen neman ilimi. Kina ina ƙara kwadaitar da mu akan cewa a duk lokacin da muka samu dama kada mu yi wasa da wannan damar ta me ta neman ilimi. Aha, wannan shine kenan abin da ya shahi rantsuwa ko kuma hukuncin rantsuwa da wani Allah madaukakin sarki. Sai mu zo a hadisi na gaba. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Hurairah, yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala, daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace qala Sulaiman ibn Dawud alaihi masalam, Sulaiman dan annabi Dawud amincin Allah ya tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, qala yace la atufanna al-lailata wallahi, ko da shuka ji an ce la atufanna, an samu taukidi guda uku ne, gudan muqaddarun ne, mun gane ko sauran kuma a zahiri suke da lamun da nunnu suna nuna taukidi, to rantsuwar ita ana kaddara ta kamar yadda mu gani a wancan satin, kinan la atufanna al-lailata wallahi, sai na kewaya a cikin dare wannan daren, ala 70 imra'atan, akan mace guda 70, mun gane ko guda nawa 70 ko 70 90 nake a wajen ku, a to ni 70 ke gare ni, to 90 ko, to ni 70 ke ku, duka 90 ke gare ku, to me yake da suna al-ghalib mu'tabarun wan nadiru la hukma lah, akwai kaida a wajen malaman fiqihu, suka ce akwai lokacin da ake amfani da yawa, idan wanda suka yi yawa sai a yi amfani da rinjayen su, wanda suke nadir su kuma sai ami ce a bar su kenan, ko a musulunci akwai demokrasi ko, idan muka ce demokrasi ba ta gaba ɗaya ba ta mi, demokrasi ta wajen zaben wasu abubuwa da suka yi kama da haka, an gane ko, wallahi shine kenan. To kenan zamu bi naku, ala 90 imra'atan, yace na rantsi da Allah zan kiwaya akan mata guda 90, mun gane ko, guda 80 nan kinaya ce akan shima'i ko, zan sadu da mace guda 70 ko 80 a cikin wannan daren, talidu kullu imra'atin minhunna, kowace mace daga cikin su zata aihu gulaman, ta aihi yaro, yuqatilu fi sabilillah, wanda zai yaki a cikin hanyar Allah, faqila lahu, sai aka ce masa qul in sha Allah, kace in Allah ya so, falam yaqul, sai bai ce ba ya manta, fatafa bihinna, sai ya kiwaya a kansu ya sadu da su, falam talid minhunna illa imra'atun, sai babu wadda ta aihu daga cikinsu in ba mace guda ba, imra'atun wahida, mace guda, nisfa insanin, ita ma ta aihi masaki, rabin yaro, mun gane ko. Qala, yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah yace law qala in sha Allah, da a ce yace in Allah ya so, lam yahnas, da rantsuwarsa bata tai a banza ba, da abin da ya rantsuwa akan sa ya tabbata, shine ma'anar lam yahnas, da rantsuwarsa bata tai a banza ba, wa kana dalika darakan li hajatihi, kuma da wannan ya kasance biyan bukatarsa, shine darakan li hajatihi, biyan bukatarsa. Qawluhu, da yace qila lahu, an ce masa qul in sha Allah, kace in sha Allah, yani yana nuhin qala lahu al malak, mala'ika ne ce masa ce in sha Allah. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah ya saba na ya kawo kissoshin wasu annaba ko kuma wasu mutanen kirki da suka gabata, dan ya nuna mun da cewa shar'u man qablana shar'un lana, duk abin da aka umurci mutanen da suka gabace mu daga annaba da sauransu su yi, to mu ma an umurce mu da mu yi sa, sai dai akwai sharadi, sai idan bai kasance, sai idan ya kasance me yake da suna wannan abin an shahi shi a cikin addinin mu, an gane da ke ko. Misali a cikin addinin Annabi Musa ya halatta su yi wanka a tare, mun gane ko, a cikin fishin a zo a yi wanka, amma maza daban mata daban, amma mu a addinin mu ya halatta, bai halatta ba, dan me yasa? Dan saboda an goge wancan hukuncin, mun gane ko. To wannan shine kenan, manzo Allah yana kawo musu haka, yana haikato musu kissoshin annabawa, sai ya kawo ga kissar Annabi Sulaiman alaihi salam, sai yake cewa Annabi Sulaiman yayi rantsuwa, yace a yau da dare na rantsi da Allah zan kiwaya akan mace guda 70, yana nufin matan shi, kun gane ko, mace guda 70, wani zai imamaki yanzu namiji yana iya wannan, yana iya wannan, domin su annabawa Allah ya ba su karhi na jima'i, kamar yadda riwayoyi suka zo na karhin mutun namiji guda 30, wata riwayar guda 40, mun gane ko. To wanda yake iyawa akan guda 40 kenan, guda 80 zai iya, 80 duka zai iya, mun gane ko, wannan shine kenan. Zan sadu da su a gaba ɗayan su, kowace ta aihi da guda wanda zai yaki a cikin hanyar Allah, mun gane ko, da yayin rantsuwar sai baye abin da ake cewa al-istithna ba mun gane ko shine to gaciya shine kace insha Allah lokacin da bai ce wannan ba to shine a wannan lokacin sai mai yake da suna mala'ika ya tuna masa har yanzu dai bai ce haka nan ba yayi abin da ya fadi sai dai Allah bai tabbatar da rantsuwar da yayi ba domin mace guda ta aihu abinda ta aihu kuma rabin mutun ne mun gane ko menene wannan hadisi yake so ya karantar da mu wannan hadisin yana so ya karantar da mu ne akan cewa a cikin rantsuwa ma ana so kai insha Allah na rantsi da Allah in Allah ya so a gobe sai na je ziyara likita sai na je ziyara a likita mun gane ko kun ga ana so ka kawo insha Allah ko da yake ko abu ne na ibada amma to ana so tare da wannan dai ka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah kada ka ce a gobe zan yi abu kaza a ka ce in Allah ya so zan yi abu kaza an gane da kyau ko wannan shine kenan amfanin kuma cewa insha Allah a cikin rantsuwa shine da za a ce zaka ce na rantsi da Allah in Allah ya so gobe sai na yi kyautar jikka dari gobe tayi marice ya wuce shiru baka yi kyautar jikka dari ba akwai kafara akan ka babu kafara dan me dan ka ce insha Allah to Allah bai so ba an gane da kyau ko to sai dai kar da yinan wasu kuma su taishi takwas karima kun gane ko to Allah dai ya sa abin da ke cikin zuciyar mutum misali wata bukata ta gito maka sai ka saje ka dari kin na a wata hanyar to amma da baka ce insha Allah ba to wannan jika darin dole sai ka kankwalota mun gane ko ko da a ce faduwa ta yi ko sai ka mi sai ka kankwalota sai ka bada ta an gane da kyau ko dan saboda kai rantsuwa kuma ka hada ta da alwashi an gane da kyau wannan kenan shine muhimmancin rantsuwa muhimmancin insha Allah a cikin mi a cikin magana kenan wannan hadisi yana karantar da mu dai daga cikin ladubba na rantsuwa kenan kada mutun ya dogar da rantsuwa ita kadai yasa insha Allah domin amfanin sa ne an gane da kyau ko jayyid sai hadisi na gaba malik ya cewa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yati man halafa ala yaminin duk wanda yayi rantsuwa akan wani abu yamina ala yamini sabrin duk wanda yayi rantsuwa a mai yake da suna akan a wani abu da yake so ya zalunci wani akan sa shine yaminu sabrin mun gane ko rantsuwa da zaka yi dan saboda ka katse dan saboda zalunci ko kuma rantsuwa akan ƙarya kina duk wanda yayi rantsuwa ala yamini sabrin akan rantsuwa ta ƙarya yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin idan ya katse haƙin wani mutum musulmi da wannan rantsuwar da yayi huwa fiha fajirun alhali kuma baya da gaskiya fajiri ne a cikin wannan rantsuwar laqiya Allah zai hadu da Allah madaukakin sarki wa huwa alaihi ghadbanu alhali kuma Allah yana hushi akan sa wa nazalat sai kuma wannan tasabku wannan ayar innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah lallai wa'anda suke saye da alƙawalin Allah wa aymanihim da kuma rantsuwansu samanan qalilan ɗan kuɗi kaɗan ko kuma wani amfani kaɗan ma'anar wannan ayar shine lallai wa'anda suke dogaro da alƙawali da kuma rantsuwa su zalunci mutane shine ma'anan samanan qalilan kenan ma'ana abinda za su samu ta hanyar wannan zaluncin da suka yi sai Allah ya musu alƙawali suna da azaba da abinda ya kama da haka an gane da kyau ko shine ma'anan ahdullah shine kace nayi maka alƙawali mun gane ko in Allah ya so kinan ka dogarar da alƙawalin zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin da kai ha'inci da wannan kalmar da kai to shine mi shine ka saye kai zalunci da mi da alƙawali na Allah madaukakin sarki wannan hadisin kinan Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzon Allah yake cewa duk wanda yayi rantsuwa akan wani abu rantsuwa ta ƙarya dan saboda ta hanyar rantsuwar nan ya katse dukiyar wani mutum mun gane ko to zai hadu da Allah Allah madaukakin sarki yana hushi da shi an gane da kyau ko bari in ba mu misali sai mu je ga abinda wannan hadisi ke karantar da mu misali ka kawo ƙara akan cewa wannan abun naka ne mun gane ko ko kuma wani ya kai ka ƙara akan cewa ka swace mishi abu kaza ko kuma ka zalunce shi abu kaza da aka zo aka ce ya kawo dalili sai ce ba da dalili sai aka ce to kai ka rantse akan cewa abun naka ne sai kai rantsuwa kace wallahi na rantse da Allah wannan abun nawa ne alhalimi ba naka bane kun ga ka ci mi ka ci dukiyar wani wanda ba me yake da suna bai halatta ka ci dukiyar sa ba kuma ta hanyar mi ta hanyar rantsuwa mun gane ko a wannan hadisin yana karantar da mu dai daga cikin nau'ukan rantsuwa ne malaman fiqhu suke cewa rantsuwa kala uku ce rantsuwa ta horko ita ake ce ma a me yake da suna al-yaminul lagu mun gane ko al-yaminul lagu ta biyu ita ake ce ma al-yaminul ghamus wannan ita ce ma'ana ma'ana irin wannan rantsuwa ita ake ce ma yaminul ghamus rantsuwa ta uku ita ce al-yaminul mu'taqad mun gane ko kuma al-yaminul a me yake da suna haka ne mu'taqad rantsuwa wanda mutun ya kudurta ya kulla an gane ko ko mu'akkad ba mu'taqad ba al-yaminul mu'akkad rantsuwa wanda mutun yami ya kulla bari mu zo mu yi ma'anar wannan rantsuwin rantsuwa ta horko ita ake ce ma al-yaminul lagu rantsuwa ta lagau ita kuma shine ka rantse da wani abu da kake tsammanin haka yake alhali ba haka yake ba ana gardama sai kace motar wani ai baka ce sai sauran suka ce ƙarya ne ba baka bace hora ce sai kace na rantse da Allah motar shi hora ce sai ga motar ta biya kuma sai aka samu micece hora ce mun gane ko to wannan lokacin baka da laihin komi wannan rantsuwar da kai baka da kafara akan ta mun gane ko amma sai dai ba a so ka yawaita irin kuma wannan rantsuwar mun gane ko shine malaman fiqhu suke cewa man halafa ala shay'in yazunnuhu haqqan fabana khilafuhu fa huwa laghun duk wanda ya rantsuwa akan wani abu yana tsammanin gaskiya ne ga yanda yake sai ya bayyana kishiyar sa ne to a wannan lokacin rantsuwar da yayi ta zamanto ta banza babu kafara akan sa an gane da kyau ko ita ce wannan yaminul lagu yana ɗaya daga cikin nau'in ta shine rantsuwar da muka saba ba tare da manhuwa ba ma'ana mun saba anan ne musamman zabarmawa mata arango ba ne samai walla mata zankai me yake da suna da abin da dai ake cewa a haka an kwa an tashi lahiya a lahiya law wallahi to irin wannan duka suna cikin yaminul lagu mutum bai da laihi akan su amma idan ya yawaita yin su yakan iya zamantowa a zarge sa makruhi ne mutum ya yawaita yin su an gane da kyau ko amma in kai baka da kafara kun baka da laihi wannan ita ce yaminul lagu ta biyu ita ce yaminul ghamus mun gane ko ita ce malamai suke cewa huwal halfu ala shay'in mada mun gane ko huwal halfu ala shay'in mada shine mutum ya rantsuwa akan wani abu da ya wuce an zo sayin kaya a wajen kawawa ne yace na taya ni jika 20 zaka saida mini sai ce na rantse da Allah a ko a wajen sari ya ta san mini jika 30 mun gane ko wannan ita ce yaminul ghamus alhali kuma ƙarya ne an gane da kyau ko kenan abun da ka fadi ya wuce ko bai wuce ba ya wuce mun gane da kyau ko yoshi ka sai wanga abun a shekaran je na sai shi da Allah na rantsi da Allah shekaran je na sai shi alhali kuma an yi wata uku da ya sai shi kun ga wannan da ita ce yaminul ghamus mun gane ko jayyid to wannan rantsuwar akwai kafara akan ta ko babu kafara a ga tambaya akwai kafara a cikin ta ko ba kafara a babu kafara kun yarda wanda yace akwai kafara to kap inda kun ce akwai kafara da ƴan kasuwa sun shiga uku da duwan ɗan kasuwa ya talauce in ba wanda Allah ya barahama ba to kahin ya huto daga kasuwa rantsuwoyin da zai Allah ɗaya san iyakarsu kuma fiyoncin su ƙarya ne to sai ya kilga wannan rantsuwar da Yahuda musulmi Yahuda musu kafara shi da ƴan kasuwa sun talauce in ba wanda ya kula da halshen shi ba wannan rantsuwar babu kafara a ciki magana mafi inganci sai dai akwai zunubi a ciki mun gane ko kuma yana ɗaya daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin al-kaba'ir min al-kaba'ir manzon Allah sai zano abubuwa daga ciki me yake da suna ukukul walidain har zuwa daga cikin manzon Allah sai ya zano wal yaminul ghamus da rantsuwa ta ƙarya mun gane ko shine rantsuwa al-ghamus an suna mata al-ghamus ne malamai suke cewa li annaha taghmisu sahibiha fil ma'siyah domin ita rantsuwar tana tsoma mutum tana durmuye mutum a cikin sabon Allah madaukakin sarki a gaggauce nau'in rantsuwa na uku shine me yake da suna al-yaminul mu'aqqad mun gane ko ita ce rantsuwar da mutun ya kulla shine malamai suke cewa huwal halifu ala shay'in mustaqbalin mun gane ko shine kai rantsuwa akan wani abu da bai faru ba amma zai faru nan gaba kai rantsuwa akan za kai wani abu nan gaba mun gane ko to a cikin wannan ita ce kafara take shiga idan an saba ma rantsuwar an gane da kyau ko kenan wannan rantsuwar ita ce idan kai ta misali kamar misalin da muka yi ta bada a can baya na rantsi da Allah ba zan yi bikin wane ba bikin an yi shi ko ba a yi shi ba ba a yi shi ba ko shi yasa suka ce kai rantsuwa akan wani abu wanda bai faru ba nan gaba dai zai faru bayan kai rantsuwar ne abun zai iya faruwa shine ka rantsi akan ba za kai wani abu ba ko kuma za kai wani abu an gane da kyau ko to irin wannan rantsuwar ita take cewa yaminul muaqqad irin ta ita kuma idan aka saba mata za a yi mi za a yi kafara a cikin ta kamar yadda muka gani a cikin wancan hadisin sai mu zo a hadisi na karshe a cikin wannan babin malai yake cewa anil barra an sabit bin ad-dhahak al-ansari an karbo daga sabit dan dhahak al-ansari annahu baya'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi ma manzon Allah mubaya'a tahta ash-shajara a karkashin itanya wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma lalle manzon Allah yace man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa akan wani abu bi millatin ghairi al-islam da hanya wadda take ba ta musulunci ba kadiban yana mai ƙarya muta'ammidan kuma da gangan an gane abun da ake nufi da rantsuwa ba akan hanyar addini ba shine misali kace na rantsi da Allah in nayi abu kaza to ni ba yahude ne ana samun wannan wallahi in ni kaza ni kahuri ne ana yin wannan ko ba a yin sa in ni kaza wallahi ni barawo ne to kai barawo ne mun gane ko idan dai a cikin ƙarya kai wannan rantsuwar to shine manzo Allah yace idan kai rantsuwa kace na rantsi da Allah ni ba yahude ne in ni kaza to kai ba yahude ne in dai har abun da ka rantsi ƙarya ne an gane da kyau ko wannan shine sharadin idan kun ba baka saba ba to kai abun da ba a so ka siffanta kanka da cewa kai ba yahude ne kawai dan ka nuna mutane da cewa kai gaskiya kake fadi to idan ya kasance ƙarya kin ne abun zai tsananta shine manzo Allah yace duk wanda ya rantsuwa akan wani abu da tafarki wanda yake ba tafarki na musulunci ba kadiban yana mai ƙarya muta'ammidan kuma yayi rantsuwar da gangan fa huwa kama qala to shi yana kamar yanda yace na rantsi da Allah ni kahuri ne in nayi abu kaza kuma ƙarya ne to haka ne kai kahuri ne kamar yanda manzo Allah yace ba ni nace ba a haka ne ko wa man qatala nafsahu duk wanda ya kashe kansa bi shay'in da wani abu uzziba bihi yawm alqiyama za a yi masa azaba da shi a ranar tashi alqiyama ka kashe kanka da karhi da yuka azabar ka shine kai ta cika ma kanka yukan nan a cikin wuta walaysa ala rajulin nazrun sannan kuma baya akan mutun alwashi fi ma la yamlik a cikin abun da bai mallaka ba an gane da kyau ko na ba wani insha Allah in Allah yasa ka samu bak to na baka motar wani mun gane ko wannan shine kenan kun ga alwashi ne da abun da baka mallaka ba to wannan alwashin banza ne in ka samu bak to kan ma ka tuntube shi mun gane ko wannan shine kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wal'anul mu'mini ka qatlihi la'antar mu'mini kamar kashe sa ne idan ka ce Allah ya tsine ma wani to kamar ka kashe sa ne mun gane ko wannan shine kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya man idda'a da'wa kadibatan duk wanda ya ikirari na ƙarya mun gane ko ma'anar sa shine kace abu kaza naka ne alhali ba naka bane li yatakassara biha dan saboda ya tara abun duniya da wannan abun da yake da ya kira akan cewa nasa ne lam yazidhu Allahu biha illa qilla Allah madaukakin sarki ba zai ƙara masa ba dalilin wannan in ba mi ba in ba talauci ba an gane da kyau ko wannan hadisin shine na ƙarshe abun da yake karantar da mu abubuwa guda nawa kusan guda hudu ko biyar na farko shine baya halatta kai rantsuwa kace ni kaza ne idan ban yi kaza ba ni kahuri ne idan ban yi kaza ba in kai haka nan a cikin ƙarya kuma ka siffantu da haka abu na biyu shine duk wanda ya kashe kansa da wani abu to da shi za a yi masa azaba abu na uku shine baya halatta kai alwashi akan cewa zaka ba wani abu kaza alhali kuma abun nan ba naka bane abu na hudu shine baya halatta kala'anci wani mutum idan kala'ance sa to kamar ka kashe sa ne ma'ana hukuncin kisa ko da yake ba za a yi maka hukuncin ba amma zunubin da zaka samu kamar kayi mi kamar ka kashe sa ne wannan shan kunnuwa ne kenan abu na karshe da yake karantar da mu shine me yake da suna hatsarin da ke akwai akan kai ikirarin cewa abu kaza naka ne alhali ba naka bane domin wannan zalunci ne inda muka samu daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kenan a sati mai zuwa insha Allah babu karatu kenan sai a sati na sama in Allah ya nuna muna amma sai dai karatu riyadus salihin da muke rallen di shi akwai shi insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah